أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a goma sha biyu ga watan Ramadan, shekarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara 1437. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci. Muna karatu cikin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul A'raf. A karatu da ya gabata mun tsaya aya ta 183. آية 183 سورة الأعراف. إن شاء الله تعالى ذم تشي آية 183 سورة الأعراف. أنا فتح الله تعالى ذلك. يقول كرات ذا تمرين ذا أكثر. وأنا تمرين أكثر ذا أجزي أجزي يروي شو تدعي كما تنا كلا إن دبايو ذا أكثر إن شاء الله ما تنا لما تقدر على هذا كرات ذا أكثر wanda ya dace ma da kila an yi sa'a an bayyana a jiya shi ne tambayar da ya ce malam ka yi maganar cewa Allah ya kaddara wa ɗan adam zamowa ɗan wuta ko ɗan aljanna tun kafin halittar sammai da ƙasa da shekara 50,000. Kuma nan hakan na nufin cewa yin wa'azi ba shi da amfani. Wannan tambaya tana da matuƙar muhimmanci da kuma abunan alaƙa da karatu da aka yi jiya, cewa Allah ya halitti ya ƙaddara maƙadirar khalq kafin halittar sama da ƙasa da shekara 50,000. Ba ni na faɗa ba, hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ni kawai fassarawa ne a da ikon Allah. Sannan kuma a wannan magana da ya yi cewa yin wa'azi kenan ba shi da amfani, wannan shi ne abin da ya faru daga Mu'tazila da Jahmiya aka samu Alƙadariyya. Alƙadariyya yanki ne guda na al'umma waɗanda suke da aƙida ta Alƙadariyya, cewa ai tuntunin Allah ya ƙaddara abin da kowa zai ɗan wuta ɗan wuta ɗan aljana ɗan aljana, to me zai sa ka ɓata lokaci ko ka ce bari ka je ka yi sallah? Ana kiran sallah kawai sai baki ya zauna kuka yi sallah a masallaci kuka fito waje ya baka je sallah ba shi Allah bai kaddara ba ne? Da Allah ya kaddara tun tiri da na je masallaci, tun ba halittai ne ba Allah ya kaddara ba zan je sallah da asar ba yanzu? Wannan shi ne Alƙadariyya. Shi yasa suka tafi kan cewa ɗan adam shi ke abu ne, sai suka tafi kan cewa ɗan adam shi ke halittar aikinsa, ba Allah ne ya halitta ayyukan mutane ba. Tatil abu ne mashiya ke nawa ma ta sha'una illa an yi sha Allah, ko kuma cewa Allah subhanahu wata'ala shi ke sanya abu da ya riga ya kaddara ya riga ya zartar, to me yasa mutum zai zo yana damun kansa da yin kaza ko kuma yi wa mutane wa'azi ko kuma yin kaza yin kaza? To abin da ake nufi shi ne Allah subhanahu wata'ala ya kaddara abin da ya riga ya kaddara bayan ya tabbatar da kowa akan abin da ya yi. Wato lokacin da Allah ya kalli zukatan bayi sai ya kaddara su bisa yadda suke, sannan kowanne aka yassare masa abin da zai aikata. Amma sai Allah ya halicci ayyukan bayi, ya kuma yi umarni da kyakkyawa, ya kuma yi hani da mummuna. Wa'azi yana iya canja mutane daga abin da da suke yi mummuna su dawo zuwa ga kyakkyawa. Shi yasa Allah ya aiko manzanni daga wannan manzo bayan sa aka aiko wannan manzo bayan sa aka aiko wannan manzo. Amma idan mutum ya bi aqidan Alƙadariyya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majusa hadhihi al-umma,
majusawan wannan al'umma sune al-murji'a wal qadariyya. Sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sinafani min ummati ko sinfani min ummati, akwai yankin mutane guda biyu daga cikin al'umma ta la nasiba lahum fil islam, ba su da rabo a musulunci, sune al-murji'a wal qadariyya, sune murji'awa da qadariyya. Murji'a sun biyo bayan qadariyya ne, bayan qadariyya sun fito daga mu'tazila, sai aka samu al-murji'a bayan al-qadariyya. Al-murji'a sun kuma suka ce a kawai ba wai ka wahalar da kanka wahalar aiki ba, ba sai ka damu kanka ba, a inda kai musulmi ne to shikenan, ba ka da wani sauran matsala, imanin musulmi kawai kamar imanin malaika Jibrilu, inda ka amsa sunan musulunci to kawai cikakken imani kake da shi. Su kuma suka yi sabani da akan cewa al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'at wa yanqus bil ma'asi, wanda shine aqidat ahlus sunna wal jamaa, wato imani yana karuwa yana raguwa gurgurdon yawan aiki alkhairi ka gurgurdon karuwan imani, gurgurdon yawan sabon mutum gurgurdon raguwar imani, wanda shine aqidat ahlus sunna wal jamaa, imani yana iya karuwa yana iya raguwa. To murja suka ce daga mutum ya amsa sunan musulunci imanin sa ya cika dam kawai aljanna zai tafi kuma, kuma duk zunubin da yayi kawai Allah ya gafarta masa, yayi abu da ya ga dama inda shi musulmi ne shikenan. To da wannan ne ake samun cewa suna kama hujja da cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala yanzuru ila ma fi qulubikum, Allah baya duba sifar ku ko suran ku ko wani abun da kuke yi, kawai Allah yana dubi ne zuwa ga zukatan ku, inda zuciyarka ka ce kana da imani, sai ka zuciya ce imani a zuciya ce shikenan, in tabbas imani a zuciya ce, amma kuma ana furuci da shi da baki gabbai kuma suna gaskata imani ne, ba za ka ce kana da imani a zuci a ga kuma ayyukanka sabanin abin da imani yace ayi ba, yawa ayyukan mutum suke gaskatawa. To wannan ayyuka da suke gaskatawa al-qadariyya sai suka ce bawa shi ke kaddara aikinsa, ma'ana shi ke hadisin aikinsa, ba Allah ne ya hadisi abin nan ayyuka ba, don haka in bawa ya ga dama yayi kaza to shine, in ku aka jingina su ga Allah to su suna ga bai zama adalci ba, tunda har Allah yace tuntunin ya kaddara wa'incan ƴan wuta ne tun suna cikin cikin mahaifarsu, wa'innan ƴan aljanna tun suna cikin cikin mahaifarsu, to ai ba adalci ba ne a ce kuma ana jiran sai mutane sun yi aikin alkhairi ko ba su yi aikin alkhairi ba, sannan in sun mutu shikenan kawai abinda aka kaddara musu za su yi su, don haka ba wani canjawa, a'a ba wani aikin alkhairi, ba wani yawan sallah, ba wani yawan azumi, kawai yadda ka samu kanka shikenan, sannan ba maganan a yi wa'azi. Wannan manhaji ne na al-qadariyya wanda yake sun saba da aqidar ahlus sunna wal jamaa, annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce su ne mafi sharrin al'umma, ba su da rabo a cikin musulunci da su da murji'a wanda suka biyo bayan su, tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-qadariyya da al-murji'a din suka fito, amma ya ba da labarin za su fito tun bai bar duniya sallallahu alaihi wasallam. Don haka sai a mai da hankali da wannan, shi yasa muka karanta wannan tambaya tare da cewa layin da fito ba, sannan tambayar da ta baya ko a jira sai layin jaru ko kuma a gama da shi cewa duawu istibda yake so a yi masa ƙarin bayani, wanda ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaffara takbiratul ihram, in yayi kaffara a sallah kafin ya fara karatun fatiha akan ji yayi shiru, sai suka tambaye shi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, yana daga cikin da suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya rasulullah taktuka hunaiha, wato shirun nan da kake dan wani lokaci kadan me kake fada, ba ta hulu ya rasulullah me kake fada, da shi ne sai ga musu duawul istifta, wasu abuna riwayoyi daban-daban lafuzan addu'a istifta wajen kara bakwai ko kara biyar zuwa bakwai daban-daban, wajen ta wani yadi lazi fasara samawati wal ardi wal ardi hanifa wa ma ana min al mushriki qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwal muslimin wa ana awwal mu'minin. Duka wannan ina daga cikin lambuna abuna Allahumma naqini min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyad min al-dhahab, yana daga cikin irin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake in yayi kaffara kafin fara karatun Fatiha, wanda sahabbai suka rawaito daga shi, amma ba wajibi bane matsayin da mustahabi ne a cikin sallah wallahu ta'ala alam, in mutum zai yi ya dace limamai ko limami ne shi ko abuna, amma in mutum mamu ne ba limami ba ya zai samu ana cikin yin sallah da yayi kaffara sai ci gaba da duawul istibda, shi ma wannan yana magana akan lokacin da liman yake karatu a sirrance, yake so a masa bayani in liman yana karatu a sirrance sai ka zo ka kabbara, sai mutum ya tsaya yi duawul istibda har liman ya yi sunku ya rukuyi, mutum lokacin da yake addu'a da istighfar ya kai a ce ya karanta Fatiha sai bai karanta Fatiha ba jumu'ar malamai suka ce bai da wannan raka'a din da ka kabbara liman yana addu'a a yana karatu sirrance kawai suka cigo da karatu Fatiha ba sai ka sai addu'a da istighfar ba amma in a karatu bai ne ka aka kabbara sallah duk liman kai ma ka kabbara yayi shiru yana addu'a da istighfar to nan zaka zuwa da istighfar haka nan in kana nan aka fara yin sallah din liman yayi kabbara ko da a karatu sirrance ne zaka yi du'a da istighfar da sauri amma in ka shagaltar da kai daga karatun Fatiha a gurin da masallaci wata ila ka zo ka riska ne ana yin sallah kana kabbara ne wanda ka cigo da karatun Fatiha sai kai du'a da istighfar to har ya kure ma lokaci daga karatun Fatiha malamai suka ce mutum ba shi da wannan raka wanda kai ki gaba shi da sallah wannan kuma sai lura da halin da ake ciki da kuma wa'azozin da suke yi bayan ya yi sallama mutum zai iya karban matsayi in gwamnati ta ba shi eh ya halatta mutum zai iya karban matsayi idan misali gwamnati ta kira har ma malamin ta cewa wajibi ne kamar misali ko gwamnan gari ko shugaban kasa ko sarki ya lura da cewa a cikin talakawansa wani zai iya aiki kaza wanda ake so aiki wanda ya shafi na maslahar al'umma sai aka kira mutum zai iya to wajibi ne zai wannan aiki amma in ba zai iya ba shi a karan kansa ya san ba zai iya ba amma sai shugaban ya masa zaton zai iya shi kuma ya san ba zai iya ba to nan zai iya bayyana wa shugaban gaskiya ba zai iya ba saboda uzuri kaza 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 sai dai matakar wato wannan aikin ba sabon Allah ne sannan kuma abun da ake so ya shi ne ya kiyaye amana idan aka nada shi ko aka bashi wannan matsayi je ya rubi dukiya a gurin ya azurta kansa da ita wannan yayi haram shine wa'azozin da yawanci ake yi da wa'azozin da ake ta karantawa na bayanan malamai magabata amma wai don a kira mutum a ce ya je wani aiki kaza ko an zaki a komiti kaza ko an nada shi a guri kaza yayi kaza kuma wannan aiki ba sabon Allah ciki wannan matukar zai iya sai dai wato zai dai wannan aiki gwargwadon iyaye da zai ba tare da kula da cin amana ba ba tare da ya ci amana ba ba tare da ya danne haƙƙin talakawa ba ko wani abu nan ya ci iyayen da zai iya yadda shari'ar musulmi ta tanada wannan ya halatta in an ga ya mutu shike nan zai iya yi wallahu ta'ala alam don haka ba laifi ba ne wannan shi kuma yadda kamar yadda aka hana magana a lokacin da liman ya fara huduba shin hatta hudubar da ake yi da Hausa wato hudubar da ake yi da Hausa ma an hana magana a lokacin ai hudubar ce ake fassarawa malamai sun yi bayani shin ya halatta a yi huduba ba da yaren Larabci ba dukkan ijma'in malamai da wurin malamai sun tafi kan cewa ya halatta idan buƙatar mutane su zo yanzu misali a nan za ka zo ana huduba da Larabci zalla mutane ba su ji ma me aka faɗa ba da yawa wanda za su yi su ne ƴan kaɗan to saƙon bai yi ta ba kenan to don haka ya halatta a fassara abin da ya kamata a faɗa kai ma'anar huduba ba shi ne wa'azi wa mutane akan abin da yake da kyau da abin da ba shi da kyau da fassara musu ayoyin alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne huduba Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin huduba ne da ayoyin alƙur'ani da hadisansa sannan larabawa ne suna jin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana kuma faɗansa da fusaha da larabci na fusaha to ma mu nan da sauran garuruwa da ƙasashe daban-daban da yawa zaka iya samu yaren mu daban ne to malamai sun yi ittifaqi ko sun yi ijma'i mafi yawa sun tafi kan cewa ya halatta a yi huduba inda yaren da mutane suke don haka lokacin da aka hana magana kawai shine daga lokacin da liman ya hau minbari ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma'ana ya iso daga lokacin kawai haramun ne ya yi magana an hana yin wani magana ba ma magana ba kaga wani tsinke ka ɗauke shi ka kawar da shi gefe wanda ma bai halatta ba kaga wani yana magana ka ce masa a ba a magana ba to kai ma ka bada cikin barayi to don haka shine in dai liman ya zo ya hau minbari ya yi sallama shike na kawai ba za a yi wani magana ba wallahu ta'ala alam ko da Hausa zai yi ko da irin yare zai yi ko da Larabci zai yi ya halatta a yi da Hausa ya halatta a yi da Fulatanci ya halatta a yi da Yarbanci ya halatta a yi da Inyamuranci duk inda jama'ar gari irin yaren da shi ne jama'a mafi yawa suka yi abu na fahimta to ya halatta yi huduba da wannan yare wallahu ta'ala alam to kai ina ga iya abin da za a karanta na tambayoyi kenan sai in Allah ya sa muna raye lokaci na gaba don za mu ci gaba da karatu a cikin wannan suratul A'raf aya ta 184 muna ba ta Allah ya sa mu dace na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون
الله سبحانه وتعالى أولم يتفكروا ومتعني بلا سيتم تنتمي بنا سيتناني تزوجين وقلوانسو سوغاني ما بصاحبهم من جنة cewa wannan abokina su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba hukace gare shi ba wasu sun jefe shi da junu cewa shi ma hukace ne waqalu inna musahirun wa kazzabun wa majnunun wa kahinun suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai digiri ne makaryaci ne majnuni ne boka ne wato ma hukace ne duk wannan an jefe annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kalma amma sai Allah ya ce awalam yatafakkaru wa inna ba za su yi tunani ba ba bi sahibin min jinna babu wani hauka tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma sahibukum bi majnun a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ce ina annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tare da ku ina ba kuma hukaci bane da hankalinsa bal shi ya fitowa ma hankali Allah ce in huwa illa nadhirun mubin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama ba face kawai mai gargadi bai bayyana gaskiya da ƙarya bai bayyana ne gargadi yana gargadi ga mutane cewa in sun zaba wa Allah za su shiga wuta Allah ya kiyaye in sun bi Allah yana musu albishir cewa za su shiga aljanna Allah subhanahu wataala ya ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wai shin mutane kam ba za su dubi ba cikin abin da Allah ya mallaka na sama da ƙasa halittun Allah gaba daya wa ma khalaqallahu da abin da Allah ya halitta min shay'in na kowane abu wai mutane ba za su yi dubi cikin wa'innan abubuwan su gane Allah shi ne kada ya bauta ba ka duba bishiyoyi ka duba halittan sama ka duba a yi damuna a dawo a yi rani wani ta yi damuna wani ta yi rani wani ta yi dare wani ta yi gini wani ta yi zafi wani ta yi sanyi duka wannan bai shi mutane su gane cewa Allah shi sun tattaka bauta masa wanda ya jujjuyo wannan al'amura a duba sama yadda take da girmanta da fadinta da karfinta a duba ƙasa yadda take da girmanta da fadinta da karfinta a duba duwar wasu a duba bishiyoyi a duba ciyawi yadda suke tsirowa a duba dabbobi halittunsu da yadda Allah ya halicce su da yadda ka duba tsarinsu wasu aka yi musu ƙaho a kai wasu ba a yi musu ƙaho ba masu ƙahon ba sa iya cutar da marar ƙaho saboda ƙarfin da Allah ya ba waɗancan daban waɗancan kuma abin da Allah ya ba su daban ruwa da dabbobi suke rayuwa a jeji ruwa da suke rayuwa a ruwa ruwa da suke rayuwa a da tsuntsaye da duk abubuwan halitta shin mutane ba za su dubi ba fi malakutin samawati wal ard wa ma khalaqa Allah min shay wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cike duk abun da ka duba akwai aya da take tabbatar da cewa Allah shi kadai ne da sassa bauta ai ko halittan kanka ma ka duba ruwa ya tsunka ka duba hannunka ka duba kayinka ka duba kafafuwanka idan ka duba ka duba kuma dukkan sauran halittu malamai karkashin wannan suka ce lokacin da Allah ya shafi bayan annabi Adam ayar da muka wuce wa iza akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatihim dhurriyyatan wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum an cikin halittan mutane din sai da Allah ya nuna wa annabi Adam da wanda za su samu daruran makanta da kutare da makafi da guga da muna da masu rashin kafa da masu rashin hannu da masu rashin kaza dukkan wannan sai da Allah ya nuna wa annabi Adam alayhi salam wani kaga ba shi da hannu daya wani ba shi da hannu biyu wani ba shi da ido daya wani ba shi da ido guda biyu wani bakin sa a tsage wani duk gaba daya halittar Allah ne wani yana da tafin hankali wani yana da cikakken hankali wani yana da ilimi wani yana cike da jahilci wani yana da kuɗi wani yana cike da talauci wani ya iya dabarar kaza wani bai iya ba wani ya iya rubutu da karatu wani ba zai iya rubutu ba ba zai iya karatuwa ko me zaka mata bai zai rubuta sunansa ba ko yana nan halittar Allah ne mutum ne da komai nasa da basirar kai wani ma sarauta yake a wani bangare amma ba zai iya rubuta komai ba wani kuma zai iya rubutu ko ya rubuta idonsa ma zai iya rubutu to Allah subhanahu wataala ya ce mutane ba za su yi rubi cikin jujjuyawan abunan da bambancin halitta da tsare-tsare da sauransu da Allah ya yi cikin Allah ya ce mutane ba su yi rubi ba ka zo bishiyoyi ganyayensu wani za su bushe su yi ja su ganyayensu zube su su sabi su fito ba ki musu wannan kalu wasu yadda ta yin 'ya'yan itatuwa 'yan ƙanana sannan su girma su abunan wannan mun yi ta karanta shi a suratul an'am a shekaru baya waɗannan abubuwa ne da suke tabbatarwa cewa ya cancanta a gane Allah shi ne kaɗai a wunbauta shi ne Allah ke faɗi awalam yatafakkaru awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allah min shay'in wa an 'ata an yakuna qad fatara ba ajalu shin mutane ba su tunani in suna kallon waɗannan abubuwa su iya tuno cewa wataƙila ma ajalin su ya kusa mutane ba su tunani wataƙila ma ajalin su ya kusa ba ka tuna wani bawan Allah kuna tare da shi jiya ko kuna tare da shi satin da ya wuce yau sai aka baka labarin cewa ya rasu satin da ya wuce kuke magana da shi yanzu aka ce maka ya rasu ba ka tuna idan ka je tashan mota kaga mutane sun cika mota za su tafi ana ta bambana da su ana kaza kaza ashe za su bi da zai su faɗi da yawa a cikin su rasu kafin su isa gurin bada yanzu da satin suke cikin mota yanzu kuma an jima da rana kuma shikenan ba sa duniya da satin suna raye da yamma ba sa raye wani zaka je gaishe shi a gado rashin lafiya sai maka a wani ya ji sauki muna masa tsammanin sallama ma cikin dare ko sai a ce abun ya juyo ya rasu da safe da ce ma ana gaishe janaza wa an ataka an yakuna kad iktaraba adadu in mutane suna kallon bambance bambancen halitta na Allah da jujjuyawa ikon Allah cikin halittunsa wannan zai iya sa su tino wa an ata an yakuna kad iktaraba adadu watakila ma ajrin su ya kusa kana cikin tafiya sai ga wani abu gawa ko ga faru gawa ya mutu ga wasu kwari da fonsu suna daukan sa suna tafiya da shi ya zama abinci a gurin su yaushe me ya same shi ya mutu mu mutane muna iya cewa wani ba shi da lafiya wani yayi hatsarin mota wani yayi kaza to kwaro kuma da kagan shi gawa fa har wasu sun dauko shi a cikin kwari yan uwansa za su ce shi ko me yake ce jinya yayi hatsarin mota yayi me ya faru da shi sai na kace to ashe kenan in har wannan kwaron Allah ya san ajalin sa yayi an dauran sa to ai wa an ata an ya kuna kadi ka raba ajalu ku ko da kuke magana kuke kunne yan uwan kuke daukan su kuke gaishe su na rufe lafiya ashe ku ka fi cancantan ku cino wata kila fa ajalin ku ya kusa wata kila wannan ramadan na karshe ne a gurin wayansu wata kila wannan ramadan a akwai sauran kaza a da sauran su to wa an ata an ya kuna kadi ka raba ajalu fa bi ayi hadithin ba da wujubin wai da wani zance ne mutane suke tunanin za su iya yin imani su samu nutsuwar imani cikin imani bayan alqur'ani ai in alqur'ani yana magana shine ya kamata ya kara musu imani Allah ya kara mana imani na'am
man yuslilillahu fala hadiya la wa yadhuhum fi quyanihim ya'mahun
Allah subhanahu wa ta'ala ce man yuslilillahu duk wanda Allah ya barshi a bace fala hadiya la wato babu mai iya shirya da shi a ce wannan Allah ya bar shi a bace waye zai shirya da shi ba mai shirya da shi duk abin da zaka yi da shi ba zai shiru ba shi yasa kullum mu shirya roƙon Allah sabati akan shirya ya roƙi Allah shirya da kuma sabati akan shirya babu wanda ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam shiriyuwa babu wanda ya kai shiriko da gaskiya riko da shirya aiki da alqur'ani amma zaka jira roƙon Allah shirya اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اهدنا فيمن هديت اجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت يا الله شريعه من cikin wanda daga shirya ma'ana tabbatar da mu akan shirya idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan addu'a to ina ga mu kuma wanda an jima kadan zaka jika cikin wani irin hali wajibi ne mu rinka neman Allah tabbatar da mu akan shirya in muna shirya Allah tabbatar da mu in kuma mun kuskure Allah shirya da mu haka Allah subhanahu wataala ce man yuqdi lahu fala hadiya la wanda Allah ya bar shi a bace ba wanda yake da shirye da shi wa yadharuhum fi tughyani bi'amahu sai Allah ya kare su kawai fi tughyani cikin bacin su da imuwan su abuna cikin bacin su da kece da iyakan su ya amahu da suna ta imuwa sai mutum ya kasa gane ina ne gaskiyar ta ima balle bi ta wani ma sai ya ki sauraron ma inda wa'azi yake balle ma ya ji wata ita zuciyarsa ta ne ina sai dimuwa lokacin wazi ke barki lokacin gwagwarmaya kuma ai dimuwa cikin haramun Allah kiyaye shi yasa in Allah ya shirye da kai zaka iya wasa wuraren ka ziya ya ne din ka yake ka gyara to wannan ba karaman nasara bane Allah ya samu jalale ku ka na'am
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
وثمنا فقيت منذ سنة تنبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم kace kullun kana magana tashi alkiyama a da kafirai kullun kana cewa tashi alkiyama in dai gaskiya ne tashi alkiyama nan wai yaushe ne ran yaushe za ta faru ran nawa ga watan nawa kuma yaushe za ta faru ya gaya musu daidai ranan suke bukata shine Allah subhanahu wataala yake cewa yas'alunaka 'ani sa'ati sun zo suna tambayanka suna dora tambayanka 'ani sa'ati game da tashi alkiyama ayyana mursaha yaushe ne daidai lokacin ta yaushe ne zai faru ran yaushe Allah subhanahu wataala yake kul ka gaya musu inna ma ilmuha inda rabb sai cewa ilimin ran yaushe za ta faru a ran nawa ga watan nawa a wace shekara wannan inda rabb yana gurin Allah Allah ne kada ya sama la yadliha li waqtiha illa babu wanda yake iya bayyana lokacin tashin alkiyama ya bayyana gare shi ya bayyana wa kansa sai Allah bai bayyana wa kowa ba duk halittarsa gaba da amma kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ranar tashin alkiyama za ta faru ne ranar juma'a ranar juma'a ce amma wace juma'a nawa ne wata nawa ce shekara Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba haka nan kuma ranar tashin alkiyama tana da alamomi wanda yake nuna ta fa kusa ta faru to wa'innan alamomi Annabi sallallahu alaihi wasallam babu alamar da bai bayyana ba sai da ya huduba tun daga bayan sallan asuba yake huduba azhar sai ya sauko yayi sallah ya koma al'asr sai ya sauko yayi sallah ya koma minbari yana gaya wa sahabbai yana gaya musu har magariba sai ya sauko tun bayan sallan asuba yake gaya musu yana gaya musu abu kaza zai faru a lokaci kaza abu kaza zai faru kafin tashin alkiyama abu kaza zai faru duk abun da zai faru tun daga ranar da ya tsaya akan wannan minbarin har ranar da za a yi kusan kaho tashin alkiyama ya faru sai da ya gaya musu sahabbai suna zaune a masallaci Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu yake cewa muka haddace abun da muka haddace muka manta abun da muka manta to amma ran yaushe ga watan nawa ga wace shekara babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala daga suna tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya mutu ranan ne a watan a shekarar wannan babu wanda ya sani ne dai Allah subhanahu wataala ce sakulat fis samawati wal ard sanin ilimin ranar da za ta faru yayi nauyi a ce a sama ga kasa ko a kasa ga wani nan ya sani yayi nauyi yayi wa sama da kasa nauyi a sai ana sani da cewa ran kaza lokaci kaza ga watan kaza tashin alkiyama za ta faru ina ba sama ba ba kasa ba wane mutum ba zai iya dauka shine sakulat fis samawati wal ard yani sakulat ilmuha a wani kauli na malami ko kuma sakulat fis samawati wal ard faruwan tashin alkiyama yayi nauyi wa sama da kasa ran da aka ce tashin alkiyama zai faru sama ba za ta zauna ba kasa ba za ta zauna ba sama za ta rushe kasa za ta tsatsage in ne tashin alkiyama ya daga shine ma'ana sakulat fis samawati wal ard a wani kauli waka Allah subhanahu wataala yace la ta'tikum illa baghta tashin alkiyama da kuke tambaya ba za ta zo muku ba illa baghtatan ba za ta ba tsammani fatsam kawai haka tashin alkiyama za ta faru sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana wa yace wani daga cikin ku zai wayi gari ya dau koko yana tatsan nono rakurinsa ya tatsu nono ya daga kokon zai sha tashin alkiyama zai faru ba zai kai wannan mu bakin sa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tashin alkiyama za ta faru wani ku ya je kasuwa yayi ciniki da mai kaya yana mika kudi mai kaya yana niko kaya wannan bai kai kudi wannan bai kai kaya ba tashin alkiyama za ta faru tashin alkiyama za ta faru wani ku ya aje abinci a gaban sa a gidansa ya dau roman abincin zai kai bakin sa kafin ya kai bakin sa tashin alkiyama za ta faru da ta ace ku illa baghta ba za ka zo muku ba face fasan ba zato ba tsammani abinda kawai yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alamomin ta shine in kuka ga alamomin ta suna faruwa to sai ku waye da hankali gashi na alamomin ta duk an bayyana mana gashi na kuna gani komai yana faruwa a yau maganganu ba aiki gashi na muna dai sai da Allah ya shiga mu a yawan watsa bayanai a rubuce yawan watsa ilimi a rubuce amma ko babu aiki da shi sannan matsuwan zamani zamani zai matse misali yanzu rundunar juma'a yanzu ana cewa ramadan zai zo daga faruwar ramadan zuwa yanzu har an yi 12 wannan matsewar lokaci ko ko matsewar guri gurin da ka sani da kana ganin kamar fili ne yanzu ya matse ko ba wani gini aka kara ba in ka san wata bishiya a kofar gidanku ka je ka tsaya a gurin bishiyar da yadda kake ganin ta da yadda kake ganin ta yanzu ko su malamai suka ce wannan shi ne ko kuma matsewar kasuwanni da yawan kasuwanni misali irin yadda yake faruwa yanzu mutum yana kasar waje sai bai kasuwanci da shi yanzu nan an ji ba kada a turo ma kaya a ba ga jirgin mutum turo ma kaya ka ga kalansa ka ga kaza 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 ta hanyar sadarwa sannan ka tura kuɗi cikin karamin lokaci online banking shike na an tura mutum kuɗin sa sannan ya turo maka kaya nan da nan cikin sati biyu kayan sun zo da sai an yi kusan shekara kafin a yi ta garin da inda aka turo ma kaya wannan yana daga cikin iftirabu abuna qurbul zaman wato kusatuwan zamani wasu malamai sun fassara shi da haka wasu malamai sun fassara shi da yin waya din da ake yi wasu malamai sun fassara shi da technology da yadda zai karfi a ƙarshen zamani hatta idan aka zaki al'ardu zukurba wa zayyana wa manna ahluha annahum qadiruna alaiha ata amruna laylan aw nahara faj'alna hasidan ka'an lam tagna bina shike da kawai tsakanin alƙiyama ya faru mutane sun shagaltu da technology da yake cikin su yake tattalin su a hannun su suna ganin cewa a mota yanzu za a iya tare ita tun ba a shiga cikin ta ba za a kunne ta tun ana waje a za a iya tuka ta ma shiga da a ga jirgin kasa nan ba shi ne ba sun ga duwayin kasa shi da abin da ya nake wai jirgin kasa yadda suka dan ci gaba ko suke kan ci gaba jirgin kasa ba shi ne ba haka zai je kai kowace tasha idan ya zo ya tsaya ku sauka masu sauka a wannan tashar kuma yi muku magana a cikin jirgin an zo tasha mai suna kaza wanda ya san zai sauka a wannan guri kafin zuwa can zai muku announce zai announce wannan magana ne sannan ya zo ya tsaya ka duba gabansa da bayansa ba direba haka kawai yake tafiya da an sai tashi yayi in gurin kwana ne yayi kwana in gurin doro ne doro suka shi a duniya ga sunan duk koina wa'innan abubuwa suna daga cikin alamomin tashin alkiyama as-sughra sannan za a yi karantiya da mata da miji sai sun yi gogayya da kafada wajen kasuwanci wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama as-sughra yanzu ba a yi yadda mata suke kasuwanci ta tsoyo kaya ta yi waya a tulo mata kaya a yi kaza ta zo ta je muku sai a zani abunan biya biyu ta je muku yadi biya biyu duk ba mata suna yi ba mata suna ba wa maza abunan kaya da kuɗi da sauransu mijin ta ma bai kai ta kasuwanci ba Annabi sallallahu alaihi wasallam za ku yi gogayya miji da mata da miji sai sun yi gogayya kafada da kafada wajen neman kuɗi kuna nan muna yi saboda haka in kai ma abuna kalmi ma'aikaci ne ma irina in kai wasa sai ta wuce ka saboda haka kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za a yi to ga gashi nan yana faruwa wai na duka suna daga cikin alamomin tashin alkiyama as-sughra sannan alamomin tashin alkiyama al-kubra wannan mun karanta su a darasin da ya gabata a shekarar da ta wuce ne ko kafin ita to duka wannan shekarar da ta wuce an yi magana akan alamatun sa'a al-kubra duka waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su ne don a gansu ai a san cewa in aka ga sun fara faruwa to ba cewa za a rika yi a lallai Annabi yayi gaskiya shi da sai mu ci tagoriya ba lallai sai mu tabbatar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya kuma sai mu soma nade kafar wando ta hanyar yin aiki kar ta yi alkiyaman ta same mu ba tare da mu shirya ba domin Allah ya ce la ta'tikum illa baghta haka nan za ta zo ku fatsam kawai ta yi alkiyama zai faru shi za Annabi sallallahu alaihi wasallam in hadiri ya dauro iska sai ta ta dauro ba ya ke zama a cikin gida za ga yana fita yana shiga yana fita yana shiga ya ce Allahumma ij'alha riyahan lariha yana tsoron halakarwa yana tsoron tashin alkiyama yaji kowa tsoron Allah yaji kowa tsoron tashin alƙiyama saboda me yaji kowa sani da to ya kamata mu ji tsoron tashin alƙiyama in kana tsoron tashin alƙiyama da an ce ga haramun ba za ka sa hannu ka taba ba da an ce ga abin da bai halatta ba ba za ka sa kanka kai ba da an ce a'a kaza fa ba za ka yi ba in an ce kuma ga aikin alkhairi ba za ka yi yayin da za ka yi wannan shine shirya wa tashin alƙiyama domin la ta'tikum illa baghta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayan ku zai kwanta da daddare ba zai wayi gari ba sai dai a daukawa ba ma mai daukan gawa ko tashin alƙiyama ta faru shikenan magana ta gaji haka wannan shine tashin alƙiyama Allah ce yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha wannan malamin shi fassara daban-daban wasu malamai suka ce yas'alunaka ka'annaka hafiyun suna tambayan ka su munafukai da kafirai ka'annaka hafiyun kai ka ce kai masoyi ne gare su kamar son ka ne yasa suke tambayan ka a wai son ka ne yasa suke tambayan ka tambaya ce kawai shine ka annaka hadiyu ma'ana yas'alunaka anha ka annaka hadiyu da ku wato suna tambayan ka game da tashin alkiyama ka annaka hadiyu kai ka ce kai din wani maji dadi ne abun soyuwa a gurin su shine suke tambayan ka suke tambayan ka game da babban al'amari shine tashin alkiyama amma kaunin da malaman ka bigar karfafawa shine yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha wato suna tambayanka ka'annaka alimun biha ko alimun biwujudiha wa ma'ana suna tambayanka game da tashin alƙiyama kai ka ce kai din kana cike da ilimin ran da za ta faru ne shi za su ke tambayanka shi za su ke tambayanka ayyana musa shine yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha Allah sai kullu ka gaya musu innama ilmuha inda Allah ku sani ilimin faruwar tashin alkiyama ran yaushe ne a wata ne a wace shekara ce wannan inda Allah yana gurin Allah kadai walakin na aksaran nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane la ya'lamuna ba sa sanin gaskiya ba da su aiki da shi wajibi ne akan mu in mun san gaskiya ko in an gaya mana gaskiya mu yi kokari mu yi aiki da shi aiki da gaskiya kuma sai kana yi kana addu'a kana neman taimakon Allah in ba haka ba kana ganin gaskiya sai ka kauce mata ka kama wani abu daban Allah ya kiyaye
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون
الله سبحانه وتعالى سيقول كما يا موسى محمد صلى الله عليه وسلم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله سني فيوا نيفا بانا من لكر وكينا أمفاني كوكما جوتروا illa ma sha Allahu sai abin da Allah ya ga dama wannan ana so a bayyana mana Allah yana tabbatar da cewa haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam daban haƙƙin Allah daban annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun abautawa bane annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi manzon Allah ne kuma sannan mutum ne sannan bai san gaibi ba ko ba shi da ikon ya juya al'amari na amfani ya zo ga kansa sai abin da Allah ya ga daman ya same shi ko ba shi da ikon kauna ciwo wa kansa ko kauna cuta wa kansa sai abin da Allah ya kawar masa da yana da ikon dawo kansa amfani da ya dawo kansa amfani da ya san gaibi da bai tsaya yana tambayan sahabbai akan wasu abubuwa daban-daban ba misali yayi rafkanuwa a sallah dul ya dai yake cewa a anasita ya rasulullah am kusirat an rage ka manta ne ko kuma an rage sallar ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba sai dai a sallar dul ya dai shin da gaske yake dul ya dai nayi kuskure kaga da ya san gaibi da ba zai tambaye mutane ba wannan shi nuna bai san gaibi ba sannan baya mallakar kansa amfani karkashin wannan zaka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce ni din nan ina da damar yi wa kaina komai da ba zan taba sayan abin da zan yi asara a kansa ba da duk abun da zan saya sai abun da na san zan ciri ba shine zan saya amma ina annabi sallallahu alaihi wasallam yake sayan wani abu ya zama daban yake iya zuwa yaki ya zama cewa an ci nasara a kansa a wannan gurin yaki ne ka duba ranar Tabuka an sha wahala ka duba ranar abunan Uhud ana yaki Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam sai da safan suka juya da bayan suka gudu ka duba ranar Hunayn sai da safan suka watsi suka gudu bayan sun fi 10,000 amma sai ne zama saura kadai mutum kasa da 80 ne a gurin sa sama da 10,000 sun gudu aida ya san haka zai faru da ya gaya musu kuma sannan da ya san shirin da zai yi daban ina duk wannan bai sani ba don a nuna ma annabi wadar shine Allah subhanahu wataala wahdahu la sharika lahu doka ka san hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam kar garin son annabi sallallahu alaihi wasallam kai gudui ka wuce gona da iri ka wuce inda Allah ya ce a tsaya har ka dau annabi sallallahu alaihi wasallam ka bashi matsayin Allah in mutun yayi haka bai so annabi sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya ba ya wuce gona da iri ranar tashin alkiyama za su yi jayayya shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko yace zai jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi warwas yayi asara Allah ya yi shi za ka sani cewa Allah yake cewa kul ka ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amliku li nafsi naf'an wala darra ba na mallakar wa kaina naf'an la amfani wala darran ko jinka don ka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zaka ga ya tsaya yana addu'a ranan yakin Badar da aka zo kafin a fara yaki Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na waiwaya na kallin rundunar mu gaba daya kowa daga wanda ya gaji saboda an yi tafiyar kafa an yi har an gaji yace wani yana zaune yana jingidi yana jingide wani yana jingide wani yana jingide a jikin dabba wani yana jingide a jikin dutse mamin na illa da'un ban ga kowa ba sai kowa yana bacci ni ma dan farkawa ne daga kowa bacci yake illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun yusalli wa yad'u hatta asbaha sai manzon Allah kadai na gari shine wanda ya tsaya yana sallah yana addu'a ya Allah ba mu nasara akan su ya Allah taimake mu ya Allah karka kunyata mu da a ce yana da ikon jawo kansa amfani ba sai yayi addu'a a ce kenan Allah shine Allah manzon Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka dau haƙƙin Allah ka bawa Allah shi kadai subhanahu wataala ba a bada haƙƙin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah a san haƙoƙinsa a san matsayinsa shi mutum ne amma ko ba mutum irin kowa ba Allah ya fifita shi ya sanar da shi wani abun da bai sanar da mutane gaba ɗaya ba sannan shine wanda zai zo yake da ash-shafa'a al-uzma ranar tashin alkiyama duk kowa sai ya ci alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta annabawa da mala'iku da mutane da kowa da aljanu da kowa ranar tashin alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai sai kowa ya ci alfarmansa ashe kenan shi din ba wasa bane amma kuma ba Allah bane ma'ana yana da wani mataki amma bai kai matakin Allah ba subhanahu wataala Allah shine Allah kadai in ka dau manzon Allah kake matsayin Allah to kai shirka don haka wannan sai a gane wannan a gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bashi haƙoƙinsa shi ya wuce kowa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake da matakin alwasila shi da yake cewa sanuri alwasila wanda duk ya roƙa mun alwasila in an kira sallah yace in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah kuma dai duk abin da yake fada in yace Allahu akbar Allahu akbar kuma kuma dai haka in yazo illa alhayya ala tan sai dai wajen hayya ala salat da hayya ala fara nan za a ce la haula wala quwwata illa billah sannan idan ya gama kiran sallah yace ku yi salati gare ni domin duk wanda yayi salati gare ni Allah zai masa salati goma sannan ku roƙa mun alwasila domin wasila wani matsayi ne wanda babu wanda zai samu wannan matsayin a duk halittar Allah sai bawan Allah guda ɗaya yace ina tsammani ni ne wannan bawan Allah don ka ku roƙa mun wannan alwasila wanda duk ya roƙa mun alwasila Allah da mu shafa'a shi ceto na ya halatta gare shi ranar tashin alkiyama to ashe kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin wanda ya kamata a ce wani mutum yayi wasa da shi bane yana da haƙoƙi da ba wanda yake da shi sai shi subhanahu wataala sallallahu alaihi wasallam amma hakan bai bada damar kuma a dauka a bauta masa ba ba a sujjada gare shi ba a roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada arziki ba a roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada mata ba a roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada gida ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada jari a ina sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mutuwa amma Allah baya mutuwa kamar yadda mutanen nasara kiristoci suka yi annabi isa suka yi guruwi suka wuce gona da iri suka kai shi matsayin Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce a mal masihu ibn maryama illa rasulun kad khalat min qablihi rusul sannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya saki cewa annabi isa alaihi salam mahaifiyarsa siddiqatun ne sannan kana ya'kulani ta'am Allah ko baya cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cin abinci annabi isa yana cin abinci annabi isa zai mutu amma bai mutu ba yanzu farrafa Allahu ilayhi Allah ya daga shi dan Allah yace inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutawaffika ana ma'ana bacci ne jirbi domin alwafa kalmar wafa a alqur'ani tana zuwa da ma'anoni daban ma'anoni uku ko ma'anoni biyu tana zuwa da ma'anoni alwafa na mutuwa kamar misali tana zuwa da ma'anonin alwafa bacci kamar Allah yace wafa an kusa hina mautiha wallati lam tamut anan alwafa mutuwa hina mautiha kenan wallati lam tamut kuma alwafa anan yazo a matsayin bacci kamar yadda yazo inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya zan sa maka bacci zan daga ka ba ana nufin zan kashe ka zan daga ka bane ah mutawaffika nan yana nufin bacci wanda biyu yake so ya fassara shi daidai shine duk fassarar magabata sun fassara mutawaffika wa rafi'uka ilayya a matsayin cewa bacci ake nufi wanda zai zo da fassara a baya bayan nan bai ita ba wanda suka riga yin shi sun bi shi sun zo a kurunin fadila sannan ko sun bi shi ilimi saboda haka wanda yake mutawaffika ana nufin mutuwa ne wannan yayi fassarar da ba daidai ba domin wanda suka fi shi sun wuce akan cewa mutawaffika cewa bacci ne sun kuma ko kafa hujja da hadisi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fassarar magabata daga cikin sahabbai da manyan tabi'ai to haka nan anan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya mallakan amfani ga kansa baya iya kuma turewa kansa cuta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama don haka wajibi ne mu san waɗannan hakoki ne Allah ce walau kuntu a'lamu al-ghaiba ka gaya musu walau kuntu a'lamu al-ghaiba da a ce na san gaibi lastakthartu min al-khair da na yawaita al-khairi wa kaina wannan fa Allah ne ke faɗa walau kuntu a'lamu al-ghaiba kuma Allah ya ce masa kul ka ce la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah kuma har yanzu kun din da za ka ji kawo ta nan kun walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair ka gaya musu cewa da a ce na san gaibi wanda ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba wala alimul gaiba ban san gaibi ba alimul gaibi wala alimul gaibi fala yuhu ala gaibihi ahada shine Allah illa man istaba min rasulin sai wanda Allah ya ga dama daga cikin manzanni Allah yake sanar da shi wani abu na gaibi ba duka gaibi ba illa man istaba min rasulin sai wanda Allah ya zaba daga cikin manzanni irin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanar da shi wani abu na gaibi da a ce duka gaibi an sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwa da yawa da ba su koyar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abubuwa da yawa zaka ga sahabbai sun masa tambaya amma sai ya jira sai wahayi ya zo Allah ke bada ansa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ina bai bada ansa ba sai da Allah ya saukar masa kul fihi ma ismun kabirun wa manasikun linnas kaga shikenan da ya san gaibi kawai ana tambayar sa bada ansa zai wannan yake nuna cewa amma sai gashi ya ba da labarin abun da zai faru ila kiyami sa saboda ne Allah ya sanar da shi wannan abu alamatu sa asubura da zo ka bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabbai yayi huduba daga safiya har magariba abun da ya sanar a cikin wannan huduba shine abun da Allah ya sanar da shi na sashin gaibi da Allah bai sanar wa kowa ba sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam misali ranar da aka tafi sariyatu mu'ta di muharabati ruh annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa zaid ibn haritha shine shugaban wannan runguna din yace fa in usiba in zaid ibn haritha yayi shahada asa abdullahi ibn rawaha in musiba in abdullahi ibn rawaha yayi shahada asa ja'far ibn abdul muttalib ja'far ibn abi talib kai kanin dan uwan ali ibn abi talib idan yayi shahada azabi musulmi su zabi wani daga cikin su suka zabi Khalid ibn al-Walid kaga fadin cewa in wani yayi shahada asa wani in wani yayi shahada asa wani yana nufi wato gairu bashi ba ke wato indirect Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa waɗannan uku za su yi shahada sannan lokacin da suka yi shahada Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina tare da sahabbai sai ya ce ku tsaya ku saurara an nuna mun fagen daga ga su can suna yaƙi Zaid ibn Haritha yayi shahada ga shi can yayi shahada sannan Abdullah ibn Rawaha ya karbi tuta bayan sa shi ma yayi shahada sannan Jabir ibn Abdul Muttalib ya karbi tuta an sare hannunsa na dama ya rike da hannun hagu an sare hannunsa na hagu ya rike da dungurbi jini yana zuba amma an soke shi da mashi ga shi can an nuna mun mala'ika Jibril ya zo ya daga shi yana yawo da shi da tsuntsaye a gidan aljanna sai ce ku yi sauri mu tafi gidan Jabir mu je mu yi musu ta'aziyya sannan kuma yace musu isna'u li ali Jabir ta'ama fa innahum ashkarahum al-maut wannan fa tun ana fagen dagan ne sama da kilomita 400 Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan labarin a Madina kaga wannan ba wai ya san abun da Allah ya sanar da shi kaga wannan ilimi ne na gaibi amma Allah ya sanar da shi to shine illa man yusaba min rasulillah sai abinda Allah ya yarda da shi daga sahabbai abin nan daga manzo Allah subhanahu wataala ya yarda ya sanar da shi wannan gaibi shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanar da shi wani abu na gaibi wanda ba wanda ya san wannan abun sai shi kada shi sallallahu alaihi wasallam amma bai san gaibi gaba ɗaya ba don ka sanin gaibi gaba ɗaya sai Allah subhanahu wataala shine anan Allah ya ce ka ce musu da alimul gaiba ni ban wala kuntu alimul gaiba da a ce na san gaibi la takhtartu min alkhair da na yawaita alkhairi wa kaina wa ma masaniya su da kuma mummunan abu ba zai shafe ni ba don inda ya san gaibi ba zai da gurin mummunan abu ba in ana ku sani ni kawai ba kowa bane illa nabiru ba ce mai gargadi wa bashirun sannan kuma mai albishir mai gargadi da wadanda suka saba wa Allah za su je wuce ana musu gargadi wa bashirun kuma mai yin albishir da wadanda suka bi Allah za su je aljanna ina albishir ne da kaumi yu'minuna da mutane masu imani kaga wannan shine matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace na'am
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
Allah subhanahu wa ta'ala shi huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine baban ku annabi Adam alayhi salam wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha sannan Allah ya sanya wa annabi Adam matarsa liyaskuna ilayha don ya nitsu zuwa ga ita mata ne ita ce Hawwa wannan ke nuna annabi Adam alayhi salam Allah ya halicce shi sannan ya fitar da matarsa Hawwa'u daga shi sannan yayi ci ne yayi masa ita ne ya kula ilaiha don ya nitsu zuwa gare ta sannan su aifar da duniya sai da Allah subhanahu wataala yake cewa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ta falamma ta gashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi lokacin da ya alaka da ita na auratayya miji yayi alaka da mata na auratayya hamalat hamlan khafifan sai ta samu ciki cikin sauki faruwan ciki a ranan da lokacin da ciki ya faru ana iya samun ciki ya faru lokacin da a rana guda amma a lokacin ba tare da an ji cewa cikin ya faru ba saboda mata ba za su san ma cikin ya faru da ita ba sai daga baya alamomi suke bayyana daka famar rabbi ce za ta fiyanta da komai ran da ciki ya faru baya iya canjawa amma daga baya ciki yana fitowa sai ga abubuwa da yawa suna canjawa daga rayuwarta a ba za ta ji kaza ba a zazzabi a menene a da sauransu duka wannan bayan ciki yana kuna amma ranar farko famar rabbi sai ta hulga kawai ba tare da damuwa ba falamma akala lokacin da ta yi nauyi ciki ya bayyana yayi nauyi da'a wallahi rabbuhuma sai suka roki Allah mahaliccinsu cewa la'in ataitana salihan ya Allah indai ka bamu da nagari na kwarai ko kuma lafiyayye da nakunan da mina shakirina to za mu zamo daga cikin mutane masu godiya ga ni'imarka wannan maganan falan ma ta gashaha hamalat hamlan khafifan wa ajrubi a farko kun ga an bude ayan da maganan annabi Adam ne alaihi salam to in aka biye wa farkon ayan aka yi ta tafiya sai a dauka cewa duka wannan magana din ya tafi akan annabi Adam da Hawwa'u ne shine falan ma ta gashaha lokacin da ya kusace ta hamalat hamlan khafifan sai ta samu ciki da abun dan karamin ciki famar rabbi sai ta rinka wuwuga ba tare da laulayi ba tare da nuna alamar ciki ba falan ma asqala lokacin da cikin yayi nauyi da'a wallaha rabbuhum sai suka roki Allah ubangijin su biyun ne ma'ana zaka ce Adam da Hawwa'u ko ba haka ba to amma ba haka bane yawa ba Adam da Hawwa ba shi kisa Qur'ani sai ka san wanda suka fassara shi asalin malamai tun da can sai ka gane tare da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai tun asali shi zai fassara wannan ayat lokaci ya riga ji ba za ta fassaru yanzu ba sai Allah ya sa muna rayu gobe insha Allah ta'ala za a fassara ta don ka fassara ta yanzu kawai tarjuma muka yi ba fassara din kai ba yawa insha Allah ta'ala in muna rayu za mu fassara ta tare da ayatu sai hadiya bayan ta akwai riwayoyi da yawa da bayanai wanda suke alaka da ayan wanda malamai suka kawo sannan suka bayyana haƙiƙanin menene asalin fassaran ayan daga ƙarshe wallahi ta'ala alam insha Allah ta'ala muna rayu za mu ci gaba da gobe muna fata Allah ya samu dace
Thank you.
bayan Allah da suka turo su ta bukatun a sai su da addu'o'i dukan mu kowa da irin bukatun da yake da ita amma wanda suke fama da rashin lafiya daban-daban da aka ta ambatawa Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda suke cikin jarrabawa na rayuwa Allah subhanahu wataala ya fitar su daga jarraba da suke ciki wanda suka rasa aiki ko kuma suke ganin barazana a jari Allah subhanahu wataala ya kawo musu dauki wanda suke fama da wasu sai ɗan uwansu ne ba lafiya wani sai ɗan sa ba lafiya wasu sai da wanda a amidin ƴar uwansu ba da abin yana cikin jarraba duka wanda muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna tawassuli da ayoyin alqur'ani da aka karanta da duk inda aka karanta ayoyin alqur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna tawassuli da waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'o'in mu a wannan gini mai albarka da sauran addu'o'in mu a koyaushe a rayuwar Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatun na alkhair wadanda suke fama da rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya wadanda suke fama da kunci rayuwa Allah ya tsare musu wadanda suke cin jarrabawa suna fama a tiya su da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara wadanda suke jarrabawa waye gane ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara wadanda suke da duk irin bukatun da aka ambata wanda an riga an ambace su Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mu sani su kuma sannan duka kuma mutum ya afada ma Allah subhanahu wataala ya san bukatarsa muna fatan kowa da irin bukatar da ya ambata wani zaka ji ya faɗi wata bukata din da wanda yake bukatar Allah ya yi masa yawan kallace-kallacen kwallo da sauransu ya kuma azurta shi da haddan alqurani muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta shi da haka dukan mu gaba da kowa da irin bukatar da yake da ita Allah subhanahu wataala da wanda yake so ta soji Allah ya sa haka in alkhairi ne a rayuwarsu gaba ɗaya Allah ya tabbatar duk waɗanda suka ambaci bukatunsu Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatu Imamul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ya kasance yace saboda yawan addu'a komin kankanta abu har ko gishirin gidansa yakan yi addu'a akan sa Allah ya bashi nasara saboda kar mutum ya rena yace haba irin matsala ka zama sai an duro a matsala sai shi ya gurin mai shi ne saboda kuma wanda ya dogara ga Allah cikin abun da ya sa a gaba wannan ba karamin nasara ba ce a rayuwar mu ka Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu Allah ya biya wa kowa bukatansa na yayewa Allah ya yaye wanda suke kuma biyan neman biyan bukata Allah ya hada su da wanda suke bukata na alkhairi Allah ya kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan rayuwa tamu a wannan kasa tamu Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shugabannin mu adalci shugabannin mu a jaha Allah ya ba su ikon yin adalci Allah ya ba su ikon yin aikin da zai zama alkhairi a rayuwar mu da addinin mu da al'umma baki daya shugabannin mu a ƙasa Allah subhanahu wataala ya azurta su da aiki na gari ya kuma azurta su da aiki da zai zama alkhairi a rayuwar mu duniya da lahira da addini wanda ba shi da lafiya shugaban ƙasa Allah subhanahu wataala ya azurta shi da lafiya Allah ya sa ya samu lafiya cikakkiya ya ba shi ikon yin adalci da ayyuka na ƙwarai wanda zai zama ci gaba ga rayuwar al'umma da addinin mu da kuma rayuwar talakawa baki daya wannan haduwa ta mu Allah ya sa haduwa ce wanda Allah ya yarda da ita Allah ya Allah yadda da wannan haduwa ta mu ka karbi ayyukan mu karatun da muke yi Allah ka sa karbar dai ne a gurin ka Allah ka yanta mu daga wuta zuwa aljanna Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayen mu da kakannin mu ya Allah ka hada mu cikin da su cikin jannatul firdaus zuriyan mu da iyalan mu Allah ka sa mu zama mutane na ƙwarai Allah ka tabbatar da digadigan mu akan shiriya Allah ka tabbatar da digadigan mu akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka azurta mu ka azurta zuriyar mu da haddace alqurani da aiki da shi da bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kai mana kariya da fitintunun karshen zamani duk abin da ba daidai bane Allah ka hana mu aiwatar da shi a guna haramun Allah ka nesanta mu da shi Allah ka azurta mu da halal ka azurta mu da qana'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah ka saukar da albarka a gidajen mu ka saukar da albarka a rayuwar mu da suke da marar lafiya a gidansu ko mutum ko ƴaƴansa ko wani abu duk wanda yake fama da irin wannan Allah ka kawar da shi ya Allah Allah ka kawo sauki ka canja mana daga bakin ciki zuwa farin ciki ya Allah duk wanda yake cikin bakin ciki ka canja masa da farin ciki wanda yake cikin damuwa ya Allah ka azurta shi da sauki ya Allah ka kawo masa walwala da yalwa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتقبل منا تلاوتنا إنك على كل شيء قدير اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نجعلك في نفور أعدائنا ونعوذ بك من شرور يا حي يا قيوم اللهم من أرادنا أو أراد أهلنا أو ذرياتنا بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يجزه اللهم فرد عليهم كيدهم إنك على كل شيء قدير واجعلهم عبرة للمعتدين يا حي يا قيوم اللهم استر عوراتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك